بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Laraba ce da ke daidai da 24 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432, daidai da 24 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 62 daga cikin jeran karatuttukan littafin Sira wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Idan jama'a ba su manta ba, kamar yadda muka yi ta bayanai a baya, wannan littafi ne da ke tarihin fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk wani abu da ke da alaka da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam darasi ne, koyarwa ce, sannan abin kwaikwayo ne. Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Haqiqa kikkiawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma sai Allah yace wannan kikkiawan koyi ga wanda duke fatan ya sadu da Allah lami lafiya a ranar alkiyama, ga duk wanda yake fatan gobe kiyama shi ta yi kyau. To Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jakada ne Allah madaukakin sarki ya aiko zuwa ga kowa da kowa. Idan ba mu manta ba, a cikin baffannin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka samu dattijo Abu Talib, a inda ya tsayi da tarbiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwar kakanshi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib shi ya haifi mahaifin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sauran ƴan uwan da suka biyo baya, ko kuma ƴan uwan da ke sun gabaci Abdullahi, wato mahaifin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To da ya tashi rasuwa sai ya danka shi ga ainihin wato Abu Talib. Abu Talib ya kula da wannan amana ta mahaifin shi, ya riƙe Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya sha wahalar Qurayshawa dangane da riƙon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To bangaren da muke karatu a kai shine dangane da rasuwar wannan dattijo. Da rasuwa ta halarto wannan dattijo, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji labari, ya tayo sai ya zo ya samu su Abu Jahal din nan da suka yi haɗin baki wajen akuntata wa dattijon nan, kuma yau gashi sun zo sun kewaye shi. Manzon Allah yana cewa ka faɗi la ilaha illallah, su kuma suna cewa haba Abu Talib. Yanzu nan za ka kyamaci addinin babanka? Manzo Allah ya maimaita, su kuma waɗannan zindiƙai su maimaita wannan kalma, har dai daga ƙarshe suka yi galaba a kan shi. Ya rasu a kan cewa da a ce abu ne mai sauƙi da ya faɗi la ilaha illallah, ko don ya sanyaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rai, amma ba zai iya ainihin mutuwa ya yi wa ‘ya’ya da jikoki abin kunya ya ba addinin iyaye da kakanni ba. To mala ya ciro mana darussa masu yawa a cikin wannan ainihin wato karatu. A yanzu cewa yake alhadiyatu ashar fi hadhihi alqissati dalalatun ala sihhati islami aw taubati man hadaratuhu alwafatu, a shafi na 227. Alhadiyatu ashara, darasi na 11 fi hadhihi alqissa, a cikin wannan qissa ta rasuwar dattijo Abu Talib, dalalatun ala sihhati islami wa taubati man hadaratuhu alwafatu, akwai nuni dangane da ainihin ingancin musulunci ko kuma ainihin wato tuban wanda rasuwa ta halarto mishi. Wato idan mutuwa ta halarto, to dan adam yakan samu kanshi a mataki biyu. Matakin farko shine ga mutuwa ta halarto gadan-gadan, amma yana cikin hayyacin shi. Sannan mataki na biyu shine na ƙarshe, ga mutuwa ta halarto gadan-gadan amma ya fita daga hayyacin shi. yadda ake gane haka a wannan lokacin shine galibi baya iya magana, idanun shi ba sa iya motsi, baya iya yin komai. To wannan shi ne daidai da lokacin da hadisin Bara'u dan Azib wanda Annabi yake cewa mala'iku za su zo sai su jeru iyakar ganin shi yana ganin su dama da hagu, sannan sai mala'ikan mutuwa alaihi salamu sai zo sai zauna daidai kan shi. To idan mumini ne sai ya ce mishi ayyatuha nafsu tayyiba, ya wannan rai mai kanshi, ukhruju ila maghfiratin min Allah wa ridwan, fito zuwa ga rahama da yarda Allah. Sai Annabi ya ce sai ran sai ya fado daga bakin shi daga jikin shi haka kamar yadda ruwa ke zuba daga tulu, wato cikin sauki. To a wannan lokaci da mala'iku suka halarto, galibi shine sai ku ga dan adam ayi ta magana kamar baya ji, yana ji amma ba zai iya bada jawabi ba. To shine ne ya shiga gargara kenan a wannan lokacin. To wannan lokacin dan mutum ya tuba ko ya musulunta, musulunci ba zai yi ba, domin a lokacin nan duk ma wani abu in an ji yana fadi baya cikin hayyacin shi. To amma kafin wannan lokacin da yan mintuna ko yan daƙiƙoƙi ko makamantan haka, kuma kuna iya faɗa mishi hatta kalma kaza, kuna iya magana da shi, kuna iya ba shi umarni da makamantan haka. To sai malam yake cewa idan ɗan adam yana matakin farko, wato bai shiga gargara ba, bai fita hayyacin shi ba, to idan kafiri ne in ya musulunta, musuluncin shi yayi. Idan kuma musulmi ne mai wani laifi, to duk abin da ya buɗe baki ya tuba na laifi, to tuban shi yayi. Falaula anna al-islam yasihu minhu ma talaba minhu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, domin da a ce musuluncin shi bai inganta ba in yayi, manzon Allah ba zai neme shi da ya musulunta a wannan halin ba. Ko kun fahimta jama'a? Sai dan musuluncin shi ya inganta in yayi a wannan halin. Sai malai yace wa zalika qabla al-muayana, to wannan fa kafin ganin mala'ikan mutuwa ne, kafin ganin mutuwa da kanta, wanniza da kuma kafin fusgar rai. Idan aka fara fusgar rai, to a wannan lokaci ko ya buɗe baki ya ce ya tuba ko ya musulunta ba za a karɓa ba. Walau kana fi halin mu'ayana wanniza, domin kuwa da a ce a hali ne na ganin mutuwa da fusgar rai, lama nafa'ahu al-iman, da imani ba zai amfane shi ba. Amma ka ga wannan yana nuna a wancan lokacin Abu Talib bai shiga wannan halin ba. Ina muka iya gane haka? Da Annabi na zuwa mai magana, babba ka ce kaza, a wata riwaya an kana karanta sai ka ce sai kama hannun Annabi yana shafa yana dafa shi kamar yana ba shi haƙuri, sai kuma yana faɗi da bakin shi yana cewa kai haƙuri, da abin zai faɗi da na faɗa ko don in sanya maka rai, amma kai haƙuri. Kaga bai shiga gargara ba. Su kuma suna ce mishi a targhabu an millati Abdul Muttalib, za ka kyamaci addinin babanka Abdul Muttalib? Ko kun fahimta? Yana ba da jawabi cewa a'a ba zai kyamata. To a wannan halin da ya musulunta da musuluncin shi yayi, ina muka gane haka? Har Annabi yana ce mishi kalimatun ahaju laka biha inda Allahi, wannan kalmar zan kafa maka hujja da ita a wurin Allah akan cewa kayi musulunci a lokacin da ake bukata. To me yasa malam ya ce da a ce ya shiga halin gargara da halin ganin mutuwa da cire rai a lokacin da musuluncin ba zai inganta ba? Sai ya ce li qaulihi ta'ala, saboda maganar Allah madaukakin sarki, wa laysatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at, tuba ba karɓaɓɓe ba ne ga waɗanda ke aikata munanan ayyuka, hatta idha hadara ahadahum al-maut, har sai mutuwa ta hallaro ya ɗaya daga cikinsu, qala inni tubtu al-an, sannan kuma sai ya ce to yanzu na tuba. Allah ya ce wannan tuban ba karɓaɓɓe ba ne, tunda ga mutuwa ta zo gadan-gadan. To a wannan lokaci ko ya tuba Allah ba ya karɓe. Wannan ita ce aya ta 18 a cikin ainihin suratu An-Nisa. Malam ya ce a duba kuma sharhin sahihi Muslim na al-Imam an-Nawawi a cikin mujalladi na 1 shafi na 217. To kun ga wannan mas'ala jama'a, mas'ala ce wadda yake take nuna mana falalar Allah. Shine falalar Allah, Allah madaukakin sarki, kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisan da al-Imam Muslim ya ruwaito. Idan gari ya waye, Allah yakan shimfiɗa hannayen shi yana cewa wane ne zai tuba, wa zai roki gafara har gari ya waye a har ainihin wato yamma ta yi. Idan yamma ta yi kuma sai sake yana kiran bayi, wa zai tuba, wa zai roki a gafarta mishi nan kuma har ainihin wato gari ya waye. Wannan fa ƙarshen dare kuma Allah na sauka daga saman bakwai yana cewa wane ne zai bauta min in karɓa, wa zai roki gafara ta, wa yake da bukata ya faɗi, nan kuma har gari ya waye wato har alfijir ya fito. To ku duba jama'a, wato in ka duba a kusan cikin awa 24 Allah yana shela ka zo ka tuba, ka zo ka tuba, ka zo ka tuba, to har kama kara sai lokacin da kaga gargaran mutuwa. To sai Allah ya ce wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an. A cikin ayar shine walal ladina yamutuna wa hum kuffar, duk wanda ya sake ya mutu yana kafiri. To ko an je lahira ya ce wa Allah na tuba, Allah zai ce a'a, duk wanda ya sake bai tuba ba sai lokacin da gargaran mutuwa ta zo. Idan haka jama'a kun ga yana daga cikin hikima Allah, karka ce sai ka yi laifi za ka tuba, a'a. A cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana cewa kullukum khata'un, dukkaninku masu laifi ne, dukkaninku masu laifi ne. Ko kun fahimta? To ku tunda ya ce dukkaninku masu laifi ne, bai ce al-mukhti'una ba, al-khata'un, al-khata'un mai laifi. To al-khata'un dukkanku masu yawan laifi ne. To kuma Allah mai yawan karɓan tuba ne. Saboda haka wa khairul khata'ina at-tawwabun, a cikin masu laifi waɗanda suke da alheri shine waɗanda suke tuba. To sai kuma ka dubi irin yadda manzon Allah ya kewaye addinin musulunci da istighfari, da kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, duk gaggawarka duk buƙatarka ana buƙatar ka tsaya kai astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. To sa'an nan sai ka tafi kaga roƙon gafara. Ko kun fahimta jama'a? To sa'an nan ka dubi yadda shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wuni yana istighfari kafa 70 ko kuma kafa 100. Sannan dubi yadda Allah yake siffanta mutanen kirki, yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'una, baccin da suke yi da daddare kaɗan ne. Wabil azhari, wabil azhari hum yastaghfiruna, sannan idan asuba ta taho kuma sai kuma su tashi suna istighfari, suna istighfari. To ka duba da girman Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin Annabi Dawuda ya fassara wannan aya, yace Annabi Dawuda ya kasance yana ainihin yin bacci har zuwa tsakar dare, shine da an yi sallar isha sai kwanta. Faƙaddara a zamanance yanzu lokacin agogo sai ka ce zuwa 12 sai ya ainihin farka, sai kuma yi ibada zuwa ƙarfe 2 na dare, kaga awa 2 kenan, sai kuma ya sake kwanciya zuwa ƙarfe 4 na asuba sai ya tashi. To yanzu in ka duba ko kai in ka tsara wa kanka haka ƙarfe 8 sai kai kwanciyarka. To amma matsala za ka ga NTA News, za ka yi hira kaza, za ka ji tafsiri kaza, za ka yi kaza, duk abubuwan da yake cushe mana rayuwar shi ne asali wasu abubuwa muke dubowa sai mu ƙara a cikin abin da yake wajibin wajibi ko mustahabbin mustahabbi. To shi yasa sai kaga kullum ana magana hadisan Annabi Dawuda, yaya Annabi Dawuda ke kaza, sai kaga ba a iyawa. Amma Annabi ya ce afdalus salati salatu Dawud, wa afdalus siyami siyamu Dawud, sallar dare da Allah ya fi so ita ce sallar Annabi Dawuda. Azumin da Allah ya fi so shine azumin Annabi Dawuda, shine ƙarfe 8 na dare sai kai kwanciyarka an yi sallar isha kenan. Za ka samu ka yi bacci ne daɗi awa 4, shine 12 sai ka tashi, sai kuma ka yi salloli da ibadoji da istighfari da sauran abubuwa ƙal awa 2, sai kuma ka sake kwanciya. In ka kwanta kuma daga ƙarfe 2 ƙarfe 4 sai ka tashi. To ƙarfe 4 din nan idan ka tashi, to shine kanu qalilan min al-layli ma yahja'una, kaga a wannan misafin baccin ya zama kaɗan kenan. Amma kuma in ka duba fa ibadar ma ita kadan kai, kai rabi da rabi ne, ka huta kuma kai ibada. Sannan sai ce me bil azhar hum yastaghfiru, idan asubata ta yi kuma sai ka tashi kai ta istighfari. To anan abinda ake nuna maka, duk wannan dama da aka baka ta istighfari karka sake kai wasa da ita, sai mutuwa ta zo maka, sannan kuma sai ka zo kana cewa Allah na tuba, Allah na tuba, a lokacin nan lokaci ya riga ya kure. Ina fata an gane. Wa alaikum salam.
Kina wannan aya suna
Fir'auna gargara ya zo, kuma saboda girman kai ma bai faɗi abin da ake so. La ilaha illallah ake so ya faɗi, amma sai ya ce la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin. Bi ya tsaya dogon turanci ne kawai abin da ake so. To kalmar ce tun farko ya mata girman kai, la ilaha illallah, sai ya tsaya yana na yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi. Nima ina daga cikin waɗanda suka miƙa kai ga Allah. Sai Allah ya ce al'ana wa qad asaita, bayan ka gama saban Allah a yanzu Allah ya kiyaye.
Kamar yadda aka misali mun ce kai gargara, kamar lokacin da shi Fir'auna ya zo Musa, da daga hanya ne suba,
a ba haka bane, su ba su da wannan daman ne, bai kai gargara ba. Fir'auna bai kai gargara ba, don da shi yana magana, ana iya magana da shi, amma wannan falalar mu ne aka yi wa addinin musulunci. Kafin wannan lokacin babu wannan falalar, ka musulunta kafin ranar mutuwa ko kafin awannin mutuwa, amma awannin mutuwa na tahowa, ka shiga gargara ba, ka shiga gargara ba, ba za a ansa ba. Mu ne da wannan falala, albarka fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Na'am. Wa alaikum salam. Sosai kuwa, amma galibi abinda aka kayyade shi ne kana jiya mara lafiya, ba wai koyaushe ne za ka umarce shi da la ilaha illallah ɗin ba, sai ka lura cewa akwai alamun rasuwa tattare da shi. To shi yasa ake son lallai ne wanda zai zauna kusa da mara lafiya ya zama wanda ya goge ne da rayuwa. Kaga Abbas da ya shigo ɗaki ya kalli goshin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya shiru sai ya fita, sai ya samu Ali ya ce ka san cikinku, wato yana nufin cikinku Banu Hashim, ni ne dattijo, idan na kalli goshin danginmu ba lafiya, in dai zai rasu ne zan gane. Ya ce Annabi rasuwa zai ba zai tashi. To kaga za ka ga tsohuwa, in yarinya budurwa ta wuce gabanta, sai ta dan dubi kafarta, ta dubi kafa sai ga ta kau da kai, wai ka ga akwai ciki kenan. Kai ko sai ka ga abu yayi tubu a gaba haka, amma ita kafa za ta kalla kawai sai ta gane tana da ciki. To saboda haka ya kamata wanda zai zauna jiyar mara lafiya ya zama wanda yake da basirar da in ya kalli cewa wannan alamun rasuwa sun zo. Daga cikin alamun nan so da dama akan samu mutuwar jiki, tare da cewa wani fa Allah yana karrama shi da ba wani abu da zaka gani wanda zaka iya ganewa. Don wani zai ce mi komo ruwa, sai ka mi komo shi ya sha, sai ce alhamdulillahi, sai ga ya ja mayafi ya rufe shi kenan. Kowa da yadda take zuwa mishi, amma in ran ya zo fita ne sai dan adam ya ji wani daci, saboda ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai sai ya dan dacin mutuwa din. Allah ya kiyaye. Wani yaro ne ba Yahudi ya rinka wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aikace aikace a gida, wannan sai Annabi ya gabbe gan shi ba sai ya tafi, sai ya samu ba shi da lafiya. To da Annabi ya dubai din sai ya fahimci mutuwa ta taho mishi, sai ya ce kai ka ce la ilaha illallah. Yaro na kwance sai ya daga kai sai ya kalli mahaifin shi, Yahudawa ne su, kuma Yahudawa kalmar da suke gaya wa Annabi a girmamawa, sai su ce mishi Abul Qasim, sai shi uban ya ce atai Abul Qasim, kai da'a ga baban Qasim, shikenan sai ya ce la ilaha illallah. Yana faɗi ba a jima ba, shikenan sai ya cika. Sai Annabi ya miƙe yana cewa alhamdulillahi allazi anjahu minan nar, godiya ta tabbata ga Allah da ya kubutar da shi daga wuta. Ko kun fahimta? Don mun ce yaro wato yaron gida ba yaro ne karami ba. Ina fata an gane. الثانية عشرة mas'ala ta 12 da muke fa'idantuwa a cikin wannan karatu. Ja'a fil hadithu alladhi sabaqa al-isharatu ilayhi, a cikin hadisin da aka gabatar da nuni ko nuni ya gabata akai. Qala Abu Talib, ga yadda abin yazo a cikin wannan hadisin. Abu Talib sai ya ce akhira ma kallamahum bihi huwa ala millati Abdul Muttalib, karshen abin da ya faɗi sai ya ce yana kan addinin Abdul Muttalib. Abin da malai yake so ya gaya mana anan, idan aka yi wani mugun abu, in ka zo za ka ba da labari ko kar ka ba da labari da yadda shi wancan mai faɗan mugun abin ya faɗi, sai ka kawar da lamirin sunan daga kanka, sai ka rinka komawa da shi zuwa ga wani. Ai nan wani lokaci ma ana zance kaza kaza ka ce, to kar ka faɗi irin yadda ya faɗa ɗin tunda muguwar magana ce, sai ka juye damirin ka kawar da shi daga kanka. A nan mai ba da riwaya shi ne baban Sa'id ibn Musayyib, al-Musayyib sahabi ne da ya zo sai yake ba da labari ya ce akhira ma kallamahum bihi huwa ala millati Abdul Muttalib, maganar ƙarshe da ya gaya musu sai ya ce yana kan addinin Abdul Muttalib. Amma kaga ai Abu Talib ba haka ya faɗi ba. Misali abin da ya ce mai cewa ya ana ala millati Abdul Muttalib, ina kan addinin Abdul Muttalib, to wannan kalma muguwar kalma ce. To da mai ba da labari ya zo sai bai faɗe ta yadda mai faɗin ta ya faɗa ba, sai ya kau da bamirin ya ce sai ya ce yana kan. Ko kun fahimta? Kalan Nawawi, babban malami al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji ƙanshi, ya ce fa hadha min ahsanil adab, wannan yana daga cikin mafi kyawun ladabba, wat tasarrufat, da kuma sauya kalmomi waɗanda suka fi kowaɗanne dacewa, ya halatta anan ka sauya abin da mutum ya faɗi. Wa huwa anna man haka qawla ghayrihi al-qabiha, shine duk wanda yake ba da labarin maganar da wani shi ya faɗi, maganar da ta zama mummuna ce, ata bihi bi damir al-ghaiba, to sai ya zo da maganar da wakilin suna na ainihin wato ghaiba, kar ya ce, kar ya faɗi abin akan kanshi, sai dai ya juya abin zuwa ga wani can. Liqubhi surati lafzihi, saboda munin surar lafazin alwaqi na yadda ya faɗi ɗin, wato kar ka faɗi da direct, sai dai ka faɗi da indirect speech. Ko kun fahimta jama'a? Duk sanda wani ya faɗi mugun abu, to in ka zo kana ba da labari, ko da quotation za ka yi, to sai dai ainihin wato ka yi quoting ɗin shi, to a bisa ƙa'idoji ta lauyoyi ne nan, ko a bisa ƙa'idoji na rubutu nan ne, sai ka sa in quote don a fahimci cewa to ga asalin keke da keken kalmar da ya faɗi. Amma in dai a zance ne kawai kake ba da labari haka, ka zo ka ce to ga yadda ya faɗa, to in ka zo sai ka kawar da ainihin kalmar, ka ce nan, ka buɗe baki, ka banka ashar manya manya, kai kakkai ashar ɗin. Ko kun fahimta? To haka duk wata mummunar magana kakka faɗe ta akan kanka. Asalisa ashara, darasi na 13 da muke ɗauka a cikin wannan karatu, huququl aqarib zahiratun fi hadhihi alqissa, haƙƙoƙin dangi mun ji sun bayyana ƙarar a cikin wannan ƙissa. Faqad badala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mazida atina'in, haƙiƙa manzon Allah ya gabatar da ƙarin ƙoƙari, ƙarin lura, wa hirsin, da kuma ƙarin kwaɗayi, ala islami abi talib, akan musulunta abu talib. Wannan yake nuna mana yadda ya kamata kai ka dage, ko ku dage, ko ni in dage, ko suwana da suwana, kowa ya dage wajen isar da addinin musulunci ga dangi waɗanda ba musulmi ba, wajen isar da sunna ga dangi waɗanda ba ahalin sunna ba, wajen isar da alkhairi ga dangin da suke ɗabi'unsu ya lalace, sun ainihin koma sun zama suna sharri a cikin ɗabi'unsu. وذلك لقرابته منه صلى الله عليه واله وسلم wannan kuwa ya faru ne saboda kusancin shi wannan dattijo Abu Talib ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa haqqul qaribi aktharu min haqqi ghayrihi, haqqin dangi na kusa yafi ainihin wato yawa fiye da haqqin wani wanda ba shi ba. Qala ta'ala, Allah yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta wa Allah kar ku hada shi da komai, وبالوالدين إحسانا سننكما إياه سيكو كوتا تامس كبيبا حكي متي جرما أبيني أشيني حكي الله أكانك تبان حكي الله فا سيكما حكي إياه سيكيتو الله مرأة سنسنكي كباش حكي شكركو مش شركة كبو تامس إياه كنفا كوتا تامس sannan sai kuma yace wa bizil qurba hakanan su ma ainihin wato zil qurba dangi na kusa su ma a kyautata musu wa qala ta'ala lir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki yace wa manzo Muhammad wa anzir ashiratak al aqrabina ka gargadi danginka na kusa kai musu wa'azi ka fadakar da su fa ala al muslim to dan haka wajibi ne ga musulmi an yi utuwa a qaribahu mazida inayati ya bawa ainihin wato dangin shi karin kula wa ihtimamin da kuma muhimmanci bidda'awa wajen yi musu da'awa wa tawjih da fuskantar da su wa nashi da kuma nuna musu abin da ya dace wajibi ne ga dangin ka kai musu haka saboda suna da haƙƙi fiye da ainihin wato haƙƙin da wani yake da shi a kanka wannan fa in kai malami ne kenan idan kai ne harkar da'awa ne idan kana cikin wata harka ta taimako to sai ka auna kaga da danginka na kusa da jama'a waɗanda ba danginka ba waɗanne ka fi taimakawa da danginka na kusa da waɗanda ba danginka na kusa ba waɗanne ka fi ja a jika waɗanne ka fi samo wa aiki waɗanne ka fi baiwa jali waɗanne ka fi kaza waɗanne ka fi kaza dole ne ka ba su muhimmanci wajen waɗannan abubuwa malam ya ce wa nahnu nara kaseeran minan nasi sai dai kuma abin takeici muna ganin da yawa daga cikin mutane lahum juhudun fi da'wati ila Allah suna da kwazo wajen kira zuwa ga Allah lakinnahum ma aqaribuhum fi ghaflatin kabira anhum sai dai wajen dangin su sun gafala gafala ne girma game da dangin su wa hadha min at-taqsir alladhi yanbaghi an yatanabbaha ilayhi malam yace to wannan gazawa ce wannan sakaci ne wanda ya kamata a fadaka a gyara shi li yutimma talafihi domin ya cika ainihin wato waɗannan ayyuka na alkhairi a samu insijami kamar yadda a wurin jama'a za a ce shi mutumin kirki ne yana wa'azi mai taimako ne mai kaza to sai kuma a cikin dangi kuma fa to wajibi ne ya zage da haka jama'a mun fahimci wannan to kun ga anan wannan shine cikakken adalci idan ba ku manta ba musamman ga ɗaliban makarantar nan da muka dade muna yo karatun littafin nan a baya mun yi wata gaba a can baya inda muka tsaya muka tattauna wata mas'ala ta ɗaya bangaren ita kuma wannan mas'ala ita ce me wani bai yi wa dangin abin da ya kamata ba amma kuma yana kukan cewa ba su da godiyar Allah wasu dangin kuma an yi musu abin da ya kamata amma su kuma sun kasa fahimtar yadda rayuwa take to annan kuma sai malam ya dauko ɗaya mas'alar ita ce me kai ne wa'azi kai ne shiryawa kai ne da'awa kai ne taimako to ka sani da cewa duk inda kake wa'azi duk inda kake taimako duk inda kake kaza to danginka na kusa su suke da girman haƙƙi a kanka dan haka ga ayoyi sun sauka ne musamman da Allah yake cewa wa anzir ashiratak al aqrabi fara da danginka na kusa a aikace da su annabi ya fara da dangi na kusa yaje ya hau dutsen safa ko dutsen abu qaisin ya kira su suka taru gaba daya na nesa da na kusa gaba daya suka zo kuma ya bi su da uslubi na hikima to wannan kuma wata gaba ce da ba wani lokacin zaka ga yana da taushin kai ga mutanen waje amma dangin shi na kusa fa yana da gaitsi gare su to duk waɗannan da yake malam yana magana ne dangane da ka cika ɗaya bangaren aikin naka dan aikin ya tafi daidai wa daida to wajibi ne mu tsaya mu dubi waɗannan bangarorin bangaren farko kai ne wa'azi ka duba bangare na biyu wani salo ka biyo wa dangin naka bangare na uku to wani salo su kuma dangi suka biyo maka to waɗannan abubuwan wato dole ne idan Allah ya sa kai ne wa'azi ne to ka sani wannan ita ce jarabawa farko me yasa na kira ta jarabawa galibi zaka ga ko malami ne baya farjini da farin jini a garin su to haka idan ka ga bai farin jini bai kwarjini a garin su, to haka in ka komar da shi anguwar su kuma zaka ga bai da farin jini da kwarjini kamar yadda yake a wata anguwar. To a cikin anguwar kuma in ka shigar da shi cikin gidansu zaka ga bai da farin jini da kwarjini kamar a cikin gidansu. To kaga jarabawa ba dalili bane akan cewa tunda a garin ku baka da farin jinin da kake yi a wani gari, dan haka ka daina karantarwa, ka daina wa'azi a garin, bari ka fita, ba dalili bane, jarabawa ce. Ba dalili bane a anguwarku tunda baka da farin jini baka da kwarjini kace ka daina, dan haka bari ka fita, ba dalili bane akan cewa baka da farin jini da kwarjini ko kuma kayi wa 'yan gidanku sun zazzage ka, dan haka bari ka rabu da su. To wannan bangaren kenan. To sa'annan kuma kowaɗanne mutanen gari da mutanen anguwa da mutanen gida su kuma sai su duba su gani. Da Allah ya turo annabi a cikin mutanen Makka, sai Allah ya kira wannan abin jarabawa. Allah ya jarabta su ne a irin yadda suke cewa me yasa da Allah ya tashi bai aiko Abu Jahal ba, babban mutum a cikin garin Makka, me yasa bai aiko wani da wani ba, babban mutum a cikin garin Ta'if, me yasa Allah zai rasa wanda zai aiko a cikin Makkan sai wanda yake maraya talaka marayan gidan Abu Talib? Allah ba su ansa da cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. To abu na farko, idan Allah ya tashi jarabtar mutanen garin sai aiko annabi ko kuma ya sako malami a cikin su. Idan Allah ya tashi jarabtar mutanen anguwar haka, in Allah ya tashi jarabtar mutanen gidan haka, to kenan yanzu duk wata bayya da ta zo gare ku kamata ya sai ku natsu, sai ku ainihin duba, kar ku kalle ta da idan sharri, kar ku kalle ta da idan hagu, ku kalle ta da idan alheri. Yanzu ba kwa mamaki jama'a, da yawancin malaman da za ka ji su suna tafsirai fa a gidan rediyo ba daga gangukansu ba ne, an tura su daga wani gari ne zuwa wani gari, saboda ne an yi amfani da tunani ne na su mutanen garuruka, an san kowa in a garinsu ne jama'a ba za su ainihin yi patronizing, ba za su bawa abin muhimmanci ba, don haka bari a ɗauko mutumin Sokoto a tura shi Gombe, mutumin Gombe kuma a tura shi Katsina, na Katsina kuma a tura shi Taraba, shi ko wanda yake Taraba sai a tura shi ainihin abin mai ibada. To amma abin da nake cewa har zuwa yaushe ne haka za ta yi? Har zuwa yaushe haka za ta yi? Idan kai malami ka iya yi lokacin da kake da ƙuruciya, a lokacin da jikinka ya sanyi kuma fa, za ka dawo garin naku bayan duk ka gama wa'azi, ka gama tafsirai a wajen garin, ya kuma ka dawo garin a lokacin kana son kai zama malanta kuma ba ka da ɗalibai, ba ka da wasu waɗanda ka gino kuka taso tare, kuka saba suka fahimci halayenka ka fahimci halinsu, za ka dawo gida ka zauna ne lokacin Allah ra'a ka kai shekara 70, duk wanda ya motsi ka ce mishi yaro ne, duk wanda ya abu ka ce kanshi bai wayi ba, baya zuwa ko ina, ka zo kai ta kawo musu tarihin wasu garuruka daban da misalai waɗanda ba su san su ba ba sa fahimtar su. To babban abu dai jama'a, abu na farko ne wa'azi shine mas'uliya ta fi girma a kan shi, domin shi ya karanta Allah ya ce kaza, annabi ya ce kaza, ga yadda annabi ya, ga yadda annabi, ka duba duk da wulakancin da annabi yake fuskanta, amma me yake ya ga san da yake barin Makka, cewa yake la anta ahabbul biladi ilayya, Makka na fi son ki fiye da kowane gari, ghaira anna ahliki man'uni, sai dai mutanen garin ne suka hana ni zama, ko ta kalma makamanci ha, me yasa yake son garin? Dalilin da yasa yake kauna garin dan nan ne garin su. Abu Bakrin da Bilal bayan an yi hijira sai zazzaɓi ya kama su, mashasharar sabon gari ba su saba ba, sai har Bilal ya zo yana waƙe yana kushe Madina a fakaice, yana ala hal abitan na lalatan biwadin wa hauli izhirin wa jali, yace ban taɓa zato a rayuwata, zan zo in kwanta a wani ƙauye wani gari dare ɗaya, ba abin da ke kewaye da ni sai ciyayin tsuntsiya da lalle, ma'ana yana aibanta Madina, ba abin da ke garin sai tsuntsiya da lalle. Bilal kenan da asalin shi ba mutumin Makka ba ne, amma ya shaƙu da Makka, yau sun baro Makka. idan ne da awaye gane haka to gaskiya saboda Allah abu na farko sai ya sha alwashin duk wani goyi duk wata bakar magana duk wani abu sai ya haɗe ya tata kenan yau da ya wuce mako biyu ga jama'a na kawo muku asalin tarihin gina makarantar nan shekara 12 da ta wuce harkar taki na dole a jihar Rivers a Port Harcourt da kamfanin NAFCON na zo na samo kuɗi waɗanda a lokacin nan filaye ne na sosai suna nan dogayen filaye na Alhaji Lawal Mai Taba da ke kallon gidan Alhaji Dan Daurawa sun fi wannan filin yawa burin shi ne mai burin shi ne in sai filin in gina wannan makarantar a gurin don nan ne a gwamnati nan hunaka maskatu ra'asi nan ne aka haife ni to amma ka san ne kafin nan filin da yanzu gidan Alhaji Ballabi mai shinkafa gidan shi gidan sama da wasu filaye a haɗa dogayen filaye tun muna yara ice ake siyarwa a wurin in dare yayi muna zuwa muna wasa a wurin wallahi ban manta ba wata ran kai sai na cewa abokina ni fa ina girma mai kuɗi zan sai filin nan zan gina makaranta da dadewa na faɗi wannan maganar sai suka kyalkyale da dariya suka ce kai za ka iya siyan wannan filin mun ce ai na ce ina girma mai kuɗi to ka san me ya faru wallahi kafin na gana wancan filin sai wata ran ka na samu kuɗi sai na zo ina so in sai filin sai na aika dattijon da na san ya fi kusanci da mai wannan filin dattijo ne abokin shi kullum suna tare amma wallahi ga amsar da ta fito bakin shi ka je ka ce mishi yaushe saude ta haifi ɗa da yake da kuɗin da zai sai fili a wurina saude ɗin nan uwata kenan da ta haife ni yaushe ta haifi ɗan da yake da kuɗin da zai sai fili a wurina sai ce zan gaya mai haka ko yi zai ce da abin bayani ya ce na ce ba komai to muhammad shahid ai ka ga da sai in yi fushi amma ina sake samun kuɗin sai na sake bawa kuma ɗaya filin da ke can gaba shi ma na ce gashi ina so a wannan lokacin ma fa kuma bari ka ji don 1998 ne babu waya na fi kwana tara ina bugo waya landline abokina Alhaji Awal mai wake ya je ya samu malam Lawal Dabo malami ne a makarantar commercial a lokacin nan ya je ya samu Alhaji Lawal Mai Taba shi kuma mai gidan shi ne cewa ina son filin nan za a siyar mini in taho da kuɗin nan don kuɗi ne a gano musgo in taho da su sai da na kusa kwana tara ana walankekewa saboda ba shi da waya so sai dai in buga gidan makwabta daga nan kuma gidan makwabta su kuma su je to ƙarshe dai har na gaji kawai na faɗi saƙon garin faɗi saƙon ne sai secret ɗin sai asirin ya bayyana cewa ga abin da nake so in sai sai su waɗanda na fara da yake suna da kuɗi sai suka je suka yi arranging to gaskiya saboda Allah su ya kamata su sai filin sai suka je suka samu Alhaji Lawal Mai Taba ai wani malami ne sun samu labarin ya samo kuɗin banza zai zo ya sai filin nan shi ne su suke so su abin nan to shi kuma ka san dattijo kuma mutum in yi kuɗi ba abin shakka kuwa sai ce a to wannan malami ban san shi ba amma in dai har shi ne zai sai wurin nan to ba zan sayar muku ba sai in ya zo ban daidaita ba sai ku zo ku saya sai da haka kafin dawo magana ta jagwalgwale ina dawowa wallahi jama'a na shiga gidana dai na aje kuɗin nan kawai sai na fito bana mu je gashi ba faɗa ma ba ce ba faɗa mu muna zuwa muka samu mallan da ba sai muka wuce mu uku duk sunan mu daya lawan da lawan da lawan kuma za mu tafi wurin Lawal Mai Taba mun kuma haka muka je ya fayyace magana tsaf ga magana an zo an gaya mai kuma wane ne ba abin da ya shafe shi ya faɗa mana wane ne to amma shi yanzu bai sanar da abubuwa suke ba amma an ce mishi filin shi zai kai miliyan uku in ji na koma gefe gida na ce ni ban san kan fili ba idan har ya kasance kai wani kai na amince da kai, in kaga haka yayi shikenan a bada waɗannan a matsayin deposit a tafi nemo kuɗi. Sai a wannan fili bai wuce naira 500 ba. To ƙarshe dai da aka matsa har fili a bisa tsada, a yadda suka ce a lokacin da ban san kan abu ba, a bisa tsada ya zama 700. Yace a ba zai sallama kun ji dalilin tashin mu shikenan, na tashi na ɗauki kuɗi na fice da su, na je na zuba su a wata harka. To daga baya kuma sai aka je aka haɗo shi da wasu mutane a Kano kaza kaza kaza, suna da kuɗi a wurin shi kaza kaza, zai sayar da fili, haka za ka hura mai wuta 700 nan haka aka siya. Wanda kuma dai wai ana talewa ne kada in saya, aka je aka kira wani ya zo ya siya, wanda aka sa ya siyan shi kuma ashe kuɗin rikici ne. Wata ran na shigo garin da daddare na zo in biya wa mahaifiyata aikin hajji, in koma gari na wayewa, suka ji labari suka zo suka tare ni don girman Allah in zo in sai filin nan. Wallahi ga rikici ya taso, shi wannan yaro da aka sa ya siya a lokacin har al'amari ya al'amari, aka sa siriki na mun tare dutse ya zo min magana don Allah ba ni haƙuri, nace wallahi ba fushi ne ba, amma ba ni da kuɗi. Suka ɗauka, nace musu wallahi kuwa, nace ku bar ɗan boko don ka gan shi da kuɗi ɗazu an jima, yanzu ya kashe su, na kashe su wallahi, ba mu da kuɗi yanzu. Suka yi suka yi, kuma ba fushin ne ba, domin ne misalin da nake son kawo kenan. Idan dai Allah ba ka yi wa aiki, to ba ka ba da mana fushi, kuma sai ka sani makircin yana ƙara wa al'amarin taki. To abin da ya sa na kawo mana wannan shi ne, danginka ne yadda ka so alheri, to ka so alheri a wurinsu fiye da a ko'ina. To wallahi jama'a, kuma tallahi, duk ɗalibin darul hadisi da ke ajin Abubakar bin Siddiq, ku zaunar da shi yanzu an tashi ku tambaye shi, na dawo garin nan zan zauna a garin nan bayan na kammala karatu a Yola, ina neman fili ne wanda za mu saya da farko tukuna ni in sai wani fili da zan yi gida a nan anguwar. Wannan ya ce shi ba zai siyar ba, wannan ya ce shi ƴaƴan shi, wannan ya ce shi kaza, wannan ya ce shi kaza. Sai na ce to yanzu har zuwa yaushe mutum zai ta zama a gidan haya ne? Ko ku jama'a su suna son zauna a anguwar, za ka so in tashi, amma kuma kowa ba zai siyar da filin shi ba, kuma ba ka buwa anguwa ba ce, kaga automatically dole sai in wani ya haƙura ya siyar da nashi. Ga sani muka tura shi nan filin da ke jikin gidan Minko inda ake tuya kifi, aka gano wani lauya ne, aka kada aka raya yace ba zai siyar ba, sai dai wani gina ya ba da haya. Ga sani mun shi zai da kanshi ya zo yake ga mana, ni ban taɓa ganin lauyan ba, yace a duk abin da ake so a wurin a faɗa shi zai gina, yana da kuɗi zai gina sai ba da haya. Yace a muka sake komawa ga fili nan ɗan ƙarami a jikin gidan Alhaji Jamilu, bayan gidan Alhaji Jamilu ɗan Sukunde na Alhaji Usman mai agogo ne. Muka yanzu na haƙura da maganar gidan, har gida ma ne mun yi a wuri, shi ma nan ya ce ‘ya’yan shi sun ce za su gina. To ya siyar mana da wurin mu yi masallaci, idan muka yi masallaci, masallacin Alhaji Lal Direba mu tashe shi ya zama makarantar Islamiyya, a gina wannan makarantar a nan muka yi tunani a gina ta, ta zama wuri gidan sama ne hawa biyu hawa uku. Aka je su kuma wasu magada suka yarda za su sayar, wasu kuma suka ce ba za su yarda su sayar ba, ya zama waɗanda suka ce za su yarda su sayar kashi ɗaya ne bisa uku. To mu kuma in ma sun sayar gaba ɗaya wurin ya yi kaɗan, amma dai sai muka ga don kada dai a tashi a gurin a siya sai a tafi sama ko hawa nawa ne, ko kun fahimta jama'a? Wallahi ta kama ne na kawo wannan, amma kadai saboda ina son in gaya maka, in dai danginka ne suna da girman haƙi a kanka, to yanzu kuma kullum sai sukan zo su same ni, to wai yanzu su mutanen mu ce ya fahimci ba mai kuɗi ba ne ni dama, zan ɗan samu ne in ɗan yi kaɗan, in samu in yi kaɗan, ba mai kuɗi ne sai in gina nan in gina can in gina can in gina can, amma nan ɗin ma da ya muke gina abinmu. To abin da na isa nake kawo wannan, saboda na yi maganganu masu yawa na nake kawo misalansu, idan abu ya taso cikin ku in ba ku natsu ba, to za ku yi wa kanku asarar da za ku zo kuna nadama. Ina fatan jama'a sun gane. A wancan lokacin ba su karanta cewa al'amarin nan haka yake ba, abinda suke gani irin yadda mutanen Qurayshawa suke gani. Mutanen Qurayshawa ne suke gani, da'awar annabi ta zo ne kwana biyu za ta tashi ta mutu. A lokacin abinda suka rinka karanta muke nan, suna ganin hawa da Allah ba ya tsale su, wannan duk za su yi su bari ne. To idan alheri ya zo cikin ku, abinda ake so ka natsu, takkan saurin girma kafa, takkan saurin janye kafa, kai nazari tukuna, ya tabbata wani alheri ne to ka shiga, in ka ga babu alheri sai ka ja baya. Amma kaga mutanen Makka abinda suka yi wa kansu har yau suka ja wata fatawa mai rinjaye a wurin malaman hadisi, ita ce tsakanin Makka da Madina wani gari ya fi daraja, mafi yawancin awam mutanen gari za su ce ne Makka tafi, amma malaman hadisi kaɗinsu abinda suke tafiya a kai shi ne Madina tafi, saboda duk Makka babu inda annabi ya ce akwai ɓangaren aljanna, amma a cikin Madina fa akwai inda annabi ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna. Manzo Allah ya ce daga gidan shi zuwa minbarin shi dausayin aljanna ne. Ya ka ce to duk inda tsumingiya za ta kwanta a aljanna, faɗin wannan gurin kawai ya fi duniya da abin da ke cikinta. To yanzu ka aje tsumingiya ɗin mita nawa take ci duka faɗin, to gargadan wannan wurin na aljanna ya fi duniya gaba ɗayanta. Don haka malaman hadisi Qatiba sama da su akwai al-Imam al-Bukhari suka ce Madina ta fi Makka daraja. Amma me ya kawo wannan? Sai dan mutanen Makka ba su yi kansu adalci ba, ba su yi kansu adalci, menene nasu masu kori annabi? Wa idh yankuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka. Sai ce wa yankuru na wa yankuru Allah wallahu khairul makirin. Suka yi ta makircin, Allah ya tsare da makircin, sai annabi ya hijira sai ya bar gari sallallahu alaihi wa sallam. Daga ran da ya hijira ne ya bar garin, daga ran nan ne duk abin da Makka za a yi kukan tarasa na alheri, daga ran nan ne ta rasa shi. Daga wannan rana duk wata daraja, duk wani alheri da kake tunanin Madina ta samu, daga ran nan ne. To gaskiya saboda Allah wannan na kawo mana tarihi ne, amma shawara da nasiha da nake wa dukkanin mutanen anguwanni da dukkanin mutanen gidaje da dukkanin al'umma shi ne a yi ƙoƙarin canza wannan salo na cewa ba za mu girmama malami ba sai inda ga wani garin yake, ba za mu girmama mai da'awa ba idan a anguwanmu yake, idan a cikin gidanmu yake, idan a garinmu yake. Amma in aka kawo wani fa daga nesa, to wannan kuma a shirye ne. Yau ka duba irin hidimar da za ka ga an tafi wani gari an ɗauko mai tafsiri ana yi mishi. Abinda za ka tambaya duk garin babu wanda zai iya tafsiri irin wannan ne? Akwai waɗanda za su iya, akwai waɗanda za su fi haka. Amma sai ka ga su mutanen garin tsuna suke su je su ɗauko wani da wani. So da dama an naje wa'azi da wuruka na kantara su, sai wuri ya taru, sai an yi wa'azi, sai in ce jama'a garin Gombe ina da tambaya, jama'a garin Jalinga ina da tambaya, mutanen Sokoto garin ne ku tambaya, jama'a garin Gusa garin tambaye ku. Yanzu malam wani da na sani a garin nan idan yana karantar da ku haka kuke taruwa, sai a ce a'a, sai in ce kun yi wa kanku. Kuna da wanda zai karantar da ku fiye da wannan abin da nake faɗi? Kuna da wanda zai ilmantar da ku littafai ya karantar da ku? Yau ni na zo ne zan wa'azi awa ɗaya da rabi, ya yawa awa uku kun zo kun tani. Amma a asalin garin kuna da wanda zai muku fiye da haka, ya yi gari cikin shekaru kun zama malamai, amma saboda ɗan garin ku ne ba za ku ainihin zo wurin karatun ba, saboda a'a ai a gidanku ya wani ya aure, awa na iya aika kakkace na ta yaye shi. Waɗannan fasuhu da nunan da za ka ji mutanen ke kawowa, ko kun fahimta jama'a? yanzu ban girman Allah ba za ku mamaki ba, sai ta daga baya ne fa mutanen Kano ke sauraron Malam Ja'far har ya sanya musu tafsiri din ranar Juma'a, amma tafsirin azumi fa ba anan yake yi ba, ai ma yake yi a Maiduguri. Dukkan turanin da kake ji ake sa fa daga Maiduguri ne aka yi. To yanzu ya rasu, Allah gafarta mishi, mai faru mutanen Maiduguri sun sake zuwa sun ɗauki Dr. Sani sun sake kaiwa. To abin da za ka ce su yanzu Kano duk wani champion in ya taso sai a kai shi Maiduguri, su ba za su ci moriyar nasu champion ɗin ba. Na biyu, idan ka koma Maiduguri kuma mutane nawa ne ake da su waɗanda zankama za su iya yin tafsirin haka ko fiye da haka? Amma irin wannan matsala duk wanda ya faru zai tafsiri, sai a ɗauko wani abu na ɗabi'a ta ɗan adam sai a aibanta shi da shi, aibanta shi da wannan abin sai ya rage mai daraja, sai wani da wani sai ce ba za su zo ba, shi ne matsalar kenan. Annabi ma da haka sai aibanta shi, me yasa aka yana cin abinci, me yasa yake cin abinci, me yasa yake shiga kasuwa, ya ake ganin shi a cikin mutane, yaya mala'iku ba za su biyo bayan shi ba? Ko kun fahimta abin da wani zai kawo hujja? A to ai wani ɗin ma eh ne mu je mu zauna wurin tafsirin wani eh, wani tare da shi ne neman aure, wani fa ajin mu ɗaya a makaranta, wani fa na san shi yana ɗan ƙarami, wani fa ka gaya min ɗan adam ɗin da bayan ya kai shekara 100 a duniya bai taɓa yin waɗannan abubuwan ba. Wannan hujja ce fir'auniya, haka fir'auna ya ce wa annabi Musa, alam rabbika fina walidan wa labista fina umraka sinin wa labista fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin. Yace ba nan kake dan karami ba, ba nan kai ta kuruciyarka ba, duk wasu yau ka kan ba nan a gaban ka kai ba. Annabi Musa zai ce fa'altu hawa ana idan min albali, na aikata wannan lokacin na da kuruciya. Saboda haka ko a wurin Allah ba zai kama ni da su ba balle kai. Amma ni nake so in ce mana, me yasa kuma hayya musulmi suke da irin waɗannan ɗabi'u? To da wannan ne kake ganin mafi yawancin garurukan ake samun matsala. Za ka gama jin labarin malami kaf a ko'ina, amma duk ran da kai kuskure ka je garin da yake in ka faɗe shi sai ka ji ba a san shi ba. Wasu ma an ka ji an gofu sai ka ce Alhaji ya na sannan sai a gane shi. Wannan kuskure ne, amma fa babban nauyin yana kan shi, shi ne dole ya haƙuri, dole ya yi haƙuri. Domin na ji wani babban gari na zauna jama'a, na sanya musu karatun 40 hadisi, ni ina ganin kawai wasu mutane ne da ke kewaye da ni kullum mu rinƙa yin karatun. Amma sai ta yi karatu sai na ga kamar an sauka idi, sai na ce daga ina mutanen nan suke zuwa? Ka ce daga wurin tafsirin, daga wurin karatun da kake? Na ce wannan karatun na 40 hadisi? Ka ce eh. Wannan sai ga wani dattijan alƙali ajin fado da Abubakar Gumi, an kawo shi a mota ya zo har gida, ya ce ya zo ya gan shi ne. Na ce ni ɗin? Ya ce eh. Ya ce ka zo ka nemi mana karatu, muna amfanuwa. Ya ce wani karatu? Yace wannan hadisai da kake fassara min. Yace Allah ba ta malam wannan ne? Yace yace a ce wayo ba wanda yayi. Yace har su dan muka je muka karatu. Yace ni din nan ajin ɗaya da Abubakar Gumi. Yace amma mu ma da muka dawo da ni ba. To ashahid dole ne kai haƙuri kai din da mutanen ka, su ma kuma su haƙuri da kai, domin Allah yana da hikima da yasa bai yi ka a cikin mutanen Makka ba, da sai yi ka a mutanen Makka. Yanzu ka ga Muhammad Salih Al-Usaini duk sunan da kake jin ya yi fa a garin shi ne ya yi wani ba, sai daga baya ne sai yake tahowa Makka ya je karantar sai ya koma can, ya karantar sai ya koma can, sai ya koma can. Haka na ka ko da ya tashi Makka za su bashi gida, sun samu wani tsohon gida nan yake zaune, har sai da sarki Abdullah na yanzu lokacin yana waziri ya je ga inda yake. Sannan me yasa aka gina mishi gida da makaranta? Amma babban dai abin da nake so in ce shi ne, mai wa'azi ya yi haƙuri da dangi, dangi su yi haƙuri da mai wa'azi. To wannan ɓangaren kenan. In muka dawo wani ɓangaren tun da alherin ne rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi yasa malam da ya tashi buga misali sai ya ce k ka ba su muhimmanci wajen da'awa da fuskantar da su da yi musu nasiha. Wani lokacin za ka tashi cikin dangi kuma kai ne Allah ya azurta da kuɗi, ko ka tashi cikin dangi kai ne ɗan bokansu, ko kai ne kake babban ma'aikacin gwamnati, anan sai ka yi haƙuri da su. Domin irin yadda kai kake tunani daban da irin yadda su suke tunani. Su fa tunaninsu tun daga ka kai ne kuɗi ne multimillionaire. Abinda kowa yake tunani shi ne bari ya zo ya karɓi kuɗi ya zo ya kashe ya dawo ka sake bashi, ya sake kashewa ya sake dawowa ka bashi. To za ka yi abin da za ka yi da gwargwadon ikonka. Amma kuma kuma dole ku tsaya ku yi tunani. Zai za ka zo ka samu attajiri da dama ana yaba mishi yana taimakawa jama'a, amma in ka tafi cikin gidansu ko anguwarsu sai ana sukan shi. Ba wai fa ana sukan shi akan da yi ba ne, a'a, ya bibi jali ya ba wani, ya biya wani kuɗin sadaki, wani zai aurar da ɗan shi ya yi mata gado da kujeru da kaza da kaza. Amma abin da yake faruwa shi ne su sai su gaza fahimtar idan ya ba ka ka je ka yi jali to bar ka je ka yi jali. A zai mutum a ba shi zai jali sai ya ƙara aure, idan ya dawo kuma sai ya ce to ya dawo yanzu a sake ba shi jali, in aka ce yan canfa sai ya ce wallahi tallahi wata marauniya ce wallahi abin nan na tausaya mata. Kai da ka tausaya kanka da ka tausaya marauniya, ba haka ake yi ba? Haka galibin mutane suke yi, amma kuskure ne. To wajen tarjihi da malam yake magana, ku shiga jami'ar Ahmadu Bello Kurmi, mutum ne zai taho karatu tun daga Kalaba har ya gama karatu a jami'ar Ahmadu Bello, har ya digiri na biyu, har ya na uku ya zama dokta, har ya wayi gari ya zama profesa, yana nan shi ne HOD ko wani ne wani ne, sai daga ya je ƙauyensu ya ɗibo yara guda biyu ya zuba su a Boys' Quarters. Za su rinƙa mishi wanke-wanke, za su rinƙa mai girki, za su rinƙa mishi shara da wanki da guga, ba a matsayin ma'aikata ba. Wasu za su zauna suna wannan shekara biyu, saboda zai ba su kuɗin jarabawa 6,700, za su je su yi wayek. In suka yi wayek sai su haƙura har lokacin da za su jam, har lokacin da za su shiga jami'a, suna nan sun makale suna tabauta. Amma abin da suke so dai ya ɗauki nauyinsu har su gama makaranta, sai su gama makarantar sai kuma ya jawo su. To abin da za ka ce mutanenmu professors da doctors da manyan ma'aikata suna yin haka ko ba sa yi, suna gadawa suna yi, amma matsala ita ce ɗayanmu za su haƙura su biyayya irin wannan kuma ba za su haƙura ba. Akwai wani tsohon ministan labarai nyamuri da yawa Obasanjo, wani saurayi wani ne junior Frank Weka junior a mai digiri aka haife shi a nan ya girma, idan shi yana sai da spare part na motoci, idan ya ce mishi kasuwanci zai ce shi kuma karatu zai yi, ya ce mishi a'a, sai ya ce to ya tafi ya karatu amma ba zai taimake shi ba, sai ya ce ya yadda sai ya tafi. A nan makarantar masu nan ya makaranta ya gama, idan haka zai za a yi gini sai zama labura ya ɗauki kwan gini. Aka zo tun babu GSM ɗin nan ya samu 090 da ita yake yin call, da ita yake yin haya, ya yi laboranci ya tafi ya noma, sannan kuma in dare ya yi ya zo ya zauna, da haka har ya karatu ya gama, ya karanta biochemistry. Yana gama ya je shiga hayaniyar siyasar jiharsu, shi ne gwamna ya ce shi ko in ya ci shi sunan shi zai bayar a minista, a sunan shi ya yi da gwamna ministan watsa labarai na Obasanjo. Wannan haƙurin yin yaranmu nawa ne za su iya? Akwai mutanen da na same su jama'a ƴan Cross Rivers da Akwa Ibom sun shekarar 5 a university nan suna neman admission ba su samu ba kuma ba su haƙura ba. Har kuma muka zo muka samu tare muka yi makarantar sai ya zama kenan wani su ya shekara 10 wani ya shekara 11 a cikin jami'a. Abin da ya sa na kawo wannan shi ne kai idan ƙarami ne ka rinka haƙuri, kai kuma in babba ne ka rinka juriyar me za ka yi mishi wanda zai zama alheri ne gare shi. Amma kun ga wannan irin halin da muka samu kanmu, manyan mu suna son su jawo mu su taimaka mana amma suna tsoron wani girman kai za mu musu. ni kuma din akwai girman kan ko babu?
Akwai.
Dari yawa yanzu ka tafi wurin taron suna ko ka tafi wurin ɗaurin aure, sai ka je ka ga yaran mu ne ɗan shekara 11 shekara 12 waɗanda ba su wuce suna primary 6 ko JS1 ba, su ne yaro za ga ya ɗauko ƙatuwar riga ya sa ya yi rawar ne ya zama maroƙi a wurin ɗaurin aure. Ina za mu je a haka? Wallahi ba inda za mu je. Wannan yana barazantar da mustaqbalinmu ne. Tarihinmu na gaba yana nuna akwai matsala kenan. Domin a daidai irin wannan lokacin ne za ka samu wani yaron gashi nan in ka tafi a Lagos zuwa Ibadan, iya shi fiye wata take ɗora mishi yana zuwa yana talla, amma ta ja kunnen shi kar ka sake kai iskanci sai ce to mama zai kiyaye da zai iskancin ba, da ribar fiye wata za ta zo tana tara tana biya mishi kuɗin makaranta. Ma'ana asali ba tallan fiye watan yake so ba, sai dan ba wanda zai biya mai kuɗin makaranta. A kudancin ƙasar nan sai da ya zama abu mafi daraja shi ne mai ka biya wa mutum kuɗin makaranta. Idan ka ce I will sponsor you to the university, ya ce ni, sai faɗi sai sujuda saboda ka ce za ka kai shi jami'a. Ya san cewa mafari da rayuwarsa za ta gyaru kenan. Ni kuma yanzu ka ce wa yaranmu ka zo zan kai ka jami'a, sai ce karatun banza gashi nan duk sun yi karatun ba aikin da suka samu aikin banza kawai. A ba mu kuɗi mu sai roba-roba kawai mu yi faɗi a gari mu kashe roba karatu. Kawai shi abin da yake so kenan, ya samu kuɗi ya sai roba-roba ya rinka faɗi a gari. In ya so daga baya a tsuke. Abin da yake damun yaranmu kenan jama'a. Abin da yake damun yaranmu kenan. Amma duk mutumin da ya ce zan taimake ka kai karatu ma balla. Ka tafi kudanci ka gani. Yaran yadda ka ganta kyakkyawa tana talla. In ka kira ta ce zai mu je ki kai nurin uwarki, ta ce me yasa wannan yarinya take kalla? Sai ta ce kuɗin makaranta. Kana ce uwar za ka biya mata kuɗin makaranta, abu na ƙarshe da uwar take tunani shi kenan ta baka ita ta zama matarka. Duk wani suka da za a yi, ke za ki aurar da musulmi da ƴarki, ke za ki kaza, ta ce makaranta ta zai taimaki ƴata ta yi. Ku je Atibo, Atibo a cikin jihar Ebonyi, Islamic center ce. Tun wajen 1950 sarbani ya kira su tsibirin mutanen Saudiya rabu kafin alamin islami suka zo suka yi ta. Ka je ka ga ƴaƴan inyamurai ne suke shiga cikin makarantar, iyayensu ba musulmi ba ne, wasu ma iyayensu binki suke bauta. Amma sai ka je ka ga yaro ya shiga ya musulunta, in ka ce wa iyayen sai ce a to ai makarantar kyauta ce, sai ce to amma ɗan ka zai musulunta, sai ce to ai kyauta ce, shi tunda kyauta ne ba musulunci ya je ya yi. Saboda haka wurin tun yana matsayin makaranta yanzu ya zama cibiya ta addinin musulunci. Science secondary school ce da primary da nursery da darussan musulunci da ake. A dafa abinci a ba su kyauta, a ba su uniform kyauta, a ba su komai kyauta. To saboda haka ka zo ka je ka gan su ga su nan jibge suna ta karɓan addinin musulunci. Saboda mutum zai kawo ɗan shi tun yana nursery har ya zama secondary school. Shekara nawa? Kusan shekara 20. Yaro sai ya tashi a matsayin musulmi. Da zai ce ya ce wa uban yanzu ya canza sunan shi ya zama kaza ya zama kaza. Uban ya ce ba komai. Ya ce waɗannan mutanen ai ko menene sun yi mana? Su baka abinci, su baka sutura, kuma ba za ka yi addinin su ba, dole ka yi addinin su. Abin da ya sa na kawo wannan shine mutanen nan suna girmama makaranta, suna mutunta makaranta. To wannan makarantar yanzu shi ne makamin da shi ne suke mana abin da suke mana. Ka je yanzu hanyar garin su good luck ka gani. Idan ka san wani gari nan hanyar soba da ake cewa matayu, matayu wannan gari sai an yi ruwa, sai an yi wahala, sai an yi kaza, sai an yi ake zuwa ko? To garin su good luck fiye da haka yake. Amma yanzu ka je ka ga express ways ne yayi titi ne irin na hanyar Kano nan kwalta, sai ka rufe idan ka tuka mota. Kuma yanzu ya share fili ne musu jami'a. Sai da haka ma suna kin shi yanzu helin din shi suke ga su nan mun tafi aikin hajji da su bara ta jihar Rivers. A filin Arafa za ga musulmin cikin su ya daga hannu yana yawa a good luck addu'a. Baka isa ka hana shi ba saboda ya gama ganin alheri. kafin ka kai garin ko guna ne da wurare sun yi dama-dama sai ka je nan an hau da kai ruwa an haya nan an haya nan an haya nan yanzu cike wurin nan aka yi yaya aka yi gaba ɗayan titi ne tun daga yana guwa har cikin ƙauyensu kuma an zo an share yanzu daji an ji jami'a ake gina musu mun gunin kafin za ka gina musu makarantar ma makaranta da Allah mu ba mu kudin da za mu sai jeran kunu kawai shi da mai ko kun fahimta jama'a yanzu gwamnan jihar Jigawa Sani Turaki ya yi musu makaranta ta kwamfuta ka taba gayyata ta na je ne musu lecture ni na ga makarantar ne tun da harka ta ce na ga abin nan na yaba amma babban abu shine iyayen sai sun yi haƙuri in kai dan jihar Jigawa ne karatu kyauta ban san yanzu ba a lokacin karatu kyauta za a baka abinci za a baka allowance kuma karatu kyauta kuma za a baka laptop computer to shi kenan da nazo ne lecture sai nace to gaskiya saboda Allah bawan Allah nan ya yi muku duk abin da ya kamata amma ku yi hakuri ƴaƴan ku su yi karatu sai nan da za ku ga alheri ashe na sha zagi ni ban sani ba tunda lecture an sa ta kai tsaye a gidan radio ana ji da gari ya waye sai aka sake maimaita lecture nan a gidan radio na fito garin na zo na tsaya a gidan mai irin an sa a gidan radio din nan gidan mai sun kama a abin nan ana ji sai nace kai ka je wani mashirmancin malami wani da a bawo computer kai computer banza ba zai ma ka nawa takin zamani ba yau computer banza nan ƴaƴan suke kawo nan tizar suke kawo computer su sayar da ita sai mutum ya tura ɗan shi sai ya je sai a yi register sai a kawo computer a bashi a kawo kuɗin a bashi sai ya zo ya sayar da computer 40,000 sai ya uban buhun masara shi kuma ya ce rani da sauran haka suke yi amma in sun yi haƙuri ƴaƴansu sun yi karatu amma sai sun yi haƙuri akwai rayuwar da in ta zo kai sai ka sadaukar da kanka kai haka ka taho to a haka za ka tafi kai haka Allah ya gino ka to amma ɗanka fa sai ka samu mishi yanayin da shi ba zai ci gaba don idan aka samu canji a kan shi to canji ya faru kenan a cikin zuriyarka yau kwana hudu ake tarihin Babangida ya cika shekara 70 da kan shi yake cewa wata rana suna tafe da mahaifin shi Babangida IDD Ibrahim ba da masu Babangida su gaban kasa da ya yi abin ya ce baban shi ya goyo shi a keke suna taɗi sai uban ya ga wata mata da kwando sai ya tsaye da shi yana duba mata yana mai nasiha game da yadda rayuwa take shi Babangida da kanshi yake faɗi a tashar AIT iya labarin abin da zan tsaye muku da shi kenan amma me ya ban sha'awa a ciki baban shi ya goyo shi a keke a kariya Babangida kana tunanin a gidan Babangida za a sake hawa keke mai kariya a goya wani jika a goya kaka daji abin an wuce wannan shafin insha Allah haka ne ko ba haka ba haka ne ba ƴaƴan shi an sa su suna turanci kamar daga Ingila suka tashi abin da ake hangewa iyayen kenan ku yi haƙuri ƴaƴan ku su yi karatu to amma kai sai ka dubi matsalar ka sai ka ce takin zamani jeran kunu fikarin azumi duk wanda ya zauna a muciya ya san wasu mutane guda biyu ɗaya ƴar gwari ce a layin Alibaba bi take gidajenmu na Hausawa musulmi tana tattaro ragowar tuwo ko ɗan ƙanzobe ko ɗan bagwabago da ka sani sai ta tattaro ta zo ta gyara sai ta kaɗa miyar kuka sai ta ba ƴaƴanta su ci ana nan a haka amma fa ta rintsa ido ƴaƴan na karatu a yau tana da ƴaƴa wane da wane da wane da wane idan ka kamo ainihin kasuwar muciya ka baro kasuwar muciya ka yi randa ga gidan wani inyamuri nan haka ubansu yake rike da su suna ƴan ƙanana yake wahala a kansu yau daga lauya sai injiniya sai kaza kuma suna claiming su ƴan sabon gari ne sannan a gidan da na zauna gidan marigayi Alhaji Nuru Allah ya ji kanshi haka akwai mutumin jihar Edo Bandal Tada haka suke zama a cikin kwana uku lokacin su ɗaya za su yi abinci, haka ba zauna da yunya da kaza da kaza. Amma fa ƴaƴansu suna zuwa makaranta mafi kyau, don haka duk ƴaƴansu maza da mata Federal Government College suke yi. Don haka yau yana da lauya a cikin ƴaƴan, yana da injiniya, yana da medical doctor, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, ƴaƴansu wajen guda shida. Amma fa shi in ka gan shi a lokacin nan rigar gwanjo yake sawa da wando na gwanjo da flipper a ƙasa yake tafiya, ko sabon gari zai je a ƙasa yake tafiya, in lokacin zai je samu rudan ya samu sauki sai ya bi ta ci kaji, sai ya yanke hanya, sai ya je can flyover, sannan sai ya hau mota. To abin da ake magana lokacin da aka zo zaben nan, Goodluck Aurin ƙasa shi yana yin wasu maganganu, yana cewa I have no shoes, ba ni da takalmi, ba ni da jakan makaranta, ba ni da kaza, ba ni da kaza, ba ni da kaza. Amma iyayensa wurin tsaido ya yi karatu. So abin da nake son nuna mana shi ne, idan kuka samu wani a cikin gidanku ya ce zai ɗauki nauyin ɗanka ya yi karatu, karka ce waɗannan kuɗin a baka ka yi jali ko a baka ka ƙara aure. To in ba da haushe ba, laushe ga wasu ƙwayaye ba a ƙyanƙyashe su ba, ga wasu ƙyanƙyasassu an kasa samun inda za a rufa su, kuma kana neman ka ƙaro injin da zai ƙara haihuwar ƙyanƙya. Ko kun fahimta jama'a? Yana da ƴaƴa tara, yana da mata biyu, yana zaune cikin gidan haya. Idan ka zo ka ɗauki naira 50,000 ka ba shi ka ce jami, me zai faru? Shine sai ya samu wata bazara sai ya ƙaro, sai kuma ya tafi can ya zai samu wani ɗaki na naira 700 sai ya saka ta a ciki. In ka sake ganin sai ka sake ganin ya yi tagumi. Ya aka yi ce to haka Allah ya rubuto ni, ya haka Allah ya rubuto musu, ba yadda za su yi. A wannan rayuwar in ka zo ka ce to shi kenan cikin ƴaƴanka guda tara zan ɗauki guda biyu za a sa su makaranta mai tsada, ga yadda ake biya sai ce a shi gaskiya a bashi waɗannan kuɗin ya yi jali. To waɗannan maganganun duk na yi mana su ne a kan a cikin zuriya akan samu mutane irin waɗannan. To amma kuma akan samu wanda yake yana da halin ya taimaka, baya son ya taimaka. Babu, akan iya samu. To amma kuma su kuma jama'a talakawan musulmi ka lura da matsayin da Allah ya ajiye su. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Na'am. A'a, wani yanayi ne aka baro. Wani yanayi ne aka baro malam, wanda yake asali ba karatun ne ƴaƴan ba sa so su yi ba. Sai da yi da kangare ne sannan mai taimakon ya zo. Amma yanzu ka duba in kana da ɗaɗan shekara huɗu, wani ya zo ya ce zai sa maka shi a makaranta, ba shi da wani zaɓi. To in ya tashi a cikin makarantar ba. Amma yaro ne ya saba zuwa yana samo naira 700 a yini, sai ga an ce za a sa shi a makaranta, sai ga a wata uku to nawa zai samu, sai a ce ba ko kwabo, sai a haka ina yanzu yi ba. Shi ne matsalar. Ar-rabi'a ashara, malam ya ce ainihin darasi na 14 da muke iya ɗauka a cikin wannan ainihin wato tarihi, alwafa'u min ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah yana da cika alƙawari, manzon Allah yana da mutunci, yana da mutunta duk waɗanda suke sama da shi, ko kuma yana daraja duk waɗanda suka kyautata mishi. Alwafa'u min ar-rasul li Abi Talib allazi sanada ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Irin cika alƙawarin da manzon Allah ya yi wa Abu Talib, Abu Talib din da ya taimaka wa manzon Allah, manzon Allah ya jingina da shi da izinin Allah. وكانت له المواقف الكثيره التي يحمد عليها yana da matsayi masu yawa wadanda za a yaba mishi akai, ya dauki matakai da yawa wadanda za a yaba mishi akai. Ka duba idan dare yayi, lokacin da suka shiga wancan tsurkukin fa, sun shiga wannan tsurkukin ne da aka tsare su shekara uku saboda a wulakanta Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ba za su yadda ba. To idan dare yayi Annabi yana kwance, dattijan nan sai an gama natsuwa, ka san galibin shekarun suka fara yawa akan mutum baya bacci da wuri, duk an gama natsuwa kowa ya kwanta, sai zuciyar shi ta riya mishi cewa ta yiwu a kawo farmaki da daddare bayan an yi an gane inda annabi ya kwanta sai je sai taso annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce annabi ya tashi sai tashi ɗaya cikin ƴaƴanshi sai ce ya koma wannan gurin ya kwanta sai canza annabi wuri abin da yake cewa kenan in za a kawo farmaki ma a faɗo kan ɗanshi ya amince madadin fatin da ya fahimci wannan wurin an gano annabi na kwance ce to ku watse daga wurin gaba ɗaya kar wanda ya kwanta a sai kawo ɗanshi sai ya aje a wurin ya ce ka kwanta a ran kai su kuma ƴaƴan su mai biyayya annabi kuma kai je ka can ka kwanta to wannan dattijan idan da a ce tarihin alhiran shi za mu ta yi gaskiya kamar yadda muka yi karatu a baya baka tunanin cewa musulmi ne saboda waɗannan alheran a yanzu sai ka tara dattawa 50 ba za ka samu guda 10 masu irin shi ba mutane nawa ne yau ƙanni zai rasu su watsar da ƴaƴan kowa zai rasu su watsar da ƴaƴan amma wannan ya ga cewa amana ce ta ɗan uwan shi ƙanin shi ne ya haifi wannan ɗan na biyu kuma ya ga cewa baban shi da ya zo rasuwa baban shi Muttalibi da ya zo rasuwa sai ya ce to ga amana nan na baka yanzu riko da yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama banda dan uwan shi ne to amanar uban shi ce uban shi ne ba shi aiki banda dan kanin shi ne to amanar kuma uban shi ce to sai ka tuna jabirma da mahaifin shi ya zo rasuwa sai bar mai kanne yace gashi nan ka kula da su to haka abin yake har yanzu a al'ada kasar Larabawa har ya shiga cikin dokokin su ba ma duk wanda ya karanta law ya san cewa daga cikin sources of law hanyoyin da ake samar da shari'a shine da al'adun mutane a al'adun Balarabe baya wasa da dan wako dan kanni Balarabe baya wasa da dan amana ka zo rasuwa ba ka hada kowa da Balarabe ba sai ce nayi maka wasiya da wani na bar shi a hannunka to zai sarrafa shi kamar yadda zai sarrafa dan shi to sai abin ya zama doka yanzu a kasar Larabawa idan ka mutu kabar ainihin mata da ƴaƴa bayan duk an gama komai da komai sai a sa ido a ga zaka kula da ƴaƴan shikenan ka kula da su ba wani matsala sai ga ƴaƴa ba su watsa sai mutanen anguwa sai su kai ka kotu suna da haƙƙin su kai ka kotu dole ne musa kai ka kotu shikenan a wani ne wan shi ya rasu ko kanin shi ya rasu ma ga ƴaƴan za su watsa sai alƙali ya aika maka ka zo haka ne ko kuwa yaya a kira mata a kira ƴaƴa in suka tabbatar haka ne to cikin lumana sai alƙali ya ce to zaka auri uwar dan ka rike ƴaƴa shawara ce yanzu ake baka ba doka bace zaka auri uwar dan ka rike ƴaƴa in ka ce a sai a ce to ba komai a ina kake aiki kawo mana takardun ma'aikatarka in ka kawo shikenan alƙali sai dubi wani percentage a cikin salarinka sai rubuta ma ma'aikatarka sai ce to duk wata kana karban 60 a a rinka kwashe 20,000 ana aika a kan ɗin uwar yaran ka rinka ciyar da su abinci in ka ce a fiya kama ka a ɗaure ka kuma dole sai an fitar da kuɗi ya zama doka ne a ƙasar ya zama doka ne don haka gaskiya yana da wahala ka ga wasu ƴaƴa a cikin Larabawa irin waɗannan musharradai sai ka ji wani yaron ya ce shi da ka ji ana ce mishi wane eh to wane ɗin nan ka zane misali akwai wani malami na ne ban san ya rasu ba sai bara a wurin aikin hajji malam Salih Ubaidun Nami Allah ya gafarta mishi sai na haɗu da wani muka shaƙu da shi sai na ce ya rubuta min sunan shi da adirai shi yana rubutawa sai na ga wani shi wancan malamin namu sunan shi Muhammad Salih Ubaidun Nami sai na ce a na ga kai ma ka sa Abdullah Salih Ubaidun Nami mai haɗa ka da wannan Ubaidun Nami ya ce babana ne na ce a akwai wani malami a Madina Muhammad Salih Ubaidun Nami sai ce shi kuma yayana ne na ce uwa ɗaya ya ce a shi ɗan wan mahaifina ne na ce to amma kuma ya ce tun baban shi yana tun yana ƙaramin mahaifin shi ya rasu so babana ya riƙe shi shine sai ya koma yana amsa sunan mahaifina to amma kullum ne mana tarihin shi a ajiye ne mana tarihin wannan Salih Ubaidun Nami din ne a matsayin shi ne mahaifin shi ya mai kaza gashi nan har ya rasu yana profesa a cikin ilimin usulul fiqh a cikin shari'a abin da nake son in ce shine wajibi ne mu kula da wannan abu wannan dattijan ya kiyaye ɗan wan shi ne amma kuma wasiyar da uban shi ya mishi don da amina ta rasu a tarihi mun zuwa mu ne yake annabi sallallahu alaihi wasallam abdul muttalib kuma da dade da sayyar rasu to sai abu talibin ya rike to abu talibin ne yake wannan dauki ba dade walamma sa'ala al-abbas rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an naf'i ar-rasul li abi talib yayin da abbas ya tambaye amfanin da manzon Allah zai yiwa ainihin wato abu talib muqabila zalika sakamakon wannan tsayawa da shi dattijan nan yayi bainar rasuli sallallahu alaihi ko haka ne muqabila zalika bayyanar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah yayi bayani li annahi gabban nashi abbas babban shi dake tambaya dan shi ma abbas nan uban annabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yansa hadha as-sami' annabi yace ai ba zai taba manta wannan alherin ba وانه قد شفع له شفاعه خاصه هكركشين هكا ما النبي ياي ماي تيتو نا مسمى فجعلته في بحضاء من النار في نسان ياشي اجيفن متا وهو اهون اهل النار عذابا شيني متي سوكين شان عذابا cikin yan wuta ولولا شفاعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم بعدن تيتن منزان الله ده يربتي جنن با لكان في الدرك الاسفل من النار ذا كسنتي امتاكل قرشه تا قسم متا وهذا النبي ينبغي ان يكون عليه المسلم قال ان يجي حقي كما المسلمي زما من الوفاء لاصحاب الفضل يا زما هنا ده cika ainihin alqawari da kuma mutunta wadanda suke da falala akan shi misali kana yaro yana bayani ya taimake ka kana dalibi yana bayani ya tsaya maka lokacin da ka zo garin nan kana bako ko kana dan cira ni wani da wani ya tsaya maka yau sai Allah ya daga darajarka har ka yi gari kai ne kaza sai ka sha wata batta ko ka sha wani alwashi cewa wallahi tallahi ba za ka yi kaza ba sai dattijan nan da ya tarbe ka da ka zo garin nan cira ni wanda ya baka daki ya kai ka kasuwa ya samo maka tebur ka fara siyar da kaza sai aka ji labarin wannan dattijan mai gidanka ne sai aka ji aka ce Alhaji gashi sai ya kira ka yace eh sun zo wuri ba ne akan magana kaza to asalin mutuntawa shine me duk abin da dattijan nan ya hukunta sai ka ce yayi sai dai in ya faɗa dokar Allah kai tsaye amma in akwai mafita akwai fatawa da yadda za a yi to binan saboda dattijan nan yaji cewa ka cika alƙawari ka zama da ko kun fahimta jama'a na yi muku misalin irin wannan a ce kana da matsala a wurin wani profession ka a jami'a to ashe akwai wani kanin uban shi da ya rike shi sai ka tafi wurin shi ka je ka ce wallahi gashi professor ne kaza sai ce ya kuka yace kaza shikenan sai ka ga kawai ya ce a kawo waya da an buga sai ya ce mishi kai wani eh zo sai ka fika ya kira shi da sunan da yake kiran shi tun yana wasan kasa sai ka ga prof din ake kira haka kai da an ga ganin shi kamar ka zama malaika wannan uban shi ne mai gidan shi zama zuwa sai ka ga prof ya zama wani abu daban kuma ya susuce gaba daya saboda ya zo gaba uban shi yace wani dalibin ka ne nan ya kawo kukan a taimaka mishi dan haka ku tashi ku je a taimaka mishi sai kai ka fara ganin to ai ba ainihi ba ne sai kai ka tafi da Allah ka je zai maka yasa sai ce zai da Allah mazo eh da Allah shi zaka gaya wanta kaza sai ga professor ma an aike shi wurin mata a cikin gida shikenan to da yadda professor zai bazu a zai zagi yaron nan ba dan kaza zaka ga yadda zan yi maka za mu sake haɗuwa a wani course ne a ina sai ce ah kai ba na ka gane mun baba na ne eh ai kai ka duba da mutum da ka kai wurin baba ya gane cewa ka mutunta wannan ka koya mai darasi ne ya san cewa wanda har ma ka iya kawo mai tarihi ka iya kawo mai tarihi haka ake yin jama'a amma da ya zama mutane su wahala da kai ba ko da wahala irin wannan ta siyasa jama'a kana haihuwa kuma sai ka watsar da su saboda kai kana ganin yanzu ka je ka yi iyayen gida a sama ko da waɗannan na ƙasa ba su tsaya maka ba waɗancan za su saba za maka waɗancan za su murɗe za su baka ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa to wa hadha alladhi yanbaghi an yakuna alayhi muslim min alwafa haka ya kamata musulmi ya zama yana da cika alƙawari li ashabil fadl ga mutanen da suke da falala wal i'tiraf lahum bil jamil, ya kuma yi furuci da cewa sun kyautata mishi, was-sa'i fi mukafa'atihim, yayi kokari wajen ganin ya rama musu dima'u sawwabu ko dima'u sawwabu shar'an, da abin da ya dace da shari'a, wafqa sita'atihi, kuma gargadan ikon shi. Ai mun kawo da annabi wa Khadija ita ma annabi bai bari an taba Khadija ba ko da wasa, mun kawo hadisin Aisha. To haka annabi sallallahu alaihi wa sallama muka sake kawowa in ba ku manta ba, lokacin da aka yi yakin Badar ya kama waɗannan mutane 70 mutanen Qurayshawa, ana gargadin za a kashe su, za a yi musu kaza, sai annabi ya ce ba wani na da rai in yi magana da ni game da waɗannan da sai na yi mishi alfarma. A nan annabi ya yi furuci ne da alherin da wannan mutumin ya mai. Za ka zo ka ji lokacin da Makka ce wa annabi kunci, baya iya samun ya zai ci abinci, sai wannan mutum falke ne dan kasuwa, sai zai karbi wasu kuɗi wurin annabi a matsayin kamar hannun jari, ya je saka mishi a cikin kasuwancin shi, in ya fatauci ya dawo, sai ya dawo da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuɗi na riba, sai ya bashi a boye, sai ga annabi yana cin abinci cikin rufin asiri, sun hana shi kaza, sun hana shi kaza, sun hana shi kaza. To manzo Allah yana ji da wannan mutum sallallahu alaihi wasallama, ko kun fahimta jama'a? To haka ake so kai ma ka zama, amma kar ya zama a lokacin da jama'a suka durƙusar da kafadun su ka taka kai sama, kuma ka nuna cewa ba su da wani matsayi, ba haka bane, ko kun fahimta jama'a? Allah ya kiyaye. Wallahi na taba ganin gawar mutumin da aka yi lakanta ta hankali na ya tashi jama'a, mun isa garin kenan lokacin za mu yi wa'azi an zo da gawar ta dan garin gaba ɗaya kowa ya baje, sai masu babura aka je aka lallasa, su ma sai da aka lallashe su, fa duk da an ba kowa kuɗin yini ne, su aka lallasa, su suka je suka yi mishi jana'iza. Amma mutanen gari har limamin garin, mutum ne a garinsu, ya taso a ƙauye ya yi karatun boko, Allah ya ɗaga shi fiye da kowa, sai zo sai gida a ƙauyen kaga ya kyauta. To amma in ya zo ya shiga in ya rufe gidan, to sai kuma ran da zai fita sannan za a buɗe, in ya fita shi kenan, in ya mutunta ka shi ne yana cikin iyakan dushin ya ɗaga maka hannu, nan zuwa an taru ƙofar gidan ya aiko ya kore su, saboda shi ɗan boko ne, shi baƙin bature ne. To kuma a ƙauye ba za a fahimci haka ba, kana Abuja a ga ka ba da wata narkekiyar mota, wani ma baya ganin ina ne direban yake saboda duhu, wani ya zo ne mai yazo ta zo ne in kada ki naira 40 ka ba shi kenan, ta ishe shi ya shako ko ya ci rogo, ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. الخامسة عشر درس نبوم شابير أن سبب التخفيف عن أبي طالب ما أنه مات مشركا إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما لديك كسني دكوا سوك إن أذابا دا أبو طالب يسامو تارد جوا يا بكينا مشركي كاتب جن أنه مشركي سوكي فما نيسا أبو طالب يسامو سوكي سيك سبو دا درجة النبي دي. أي شفاعته سبو دا تيتون النبي دي. وليس عمل ابي طالب بسبب ده aikin abu talib bane, a wurin Allah aikin mushriki bai kai ya rage mai azaba ba, amma a wurin manzon Allah aikin da abu talib ya mai ya kai ya cece shi. Saboda haka kun jiyar da matakalar take, shi manzon Allah yana da daraja a wurin Allah, darajar da zai iya cewa a rage wa wani, Allah ya bashi wannan daraja, dan haka ya nemi wannan darajar ya same ta a wurin Allah, kuma ya zo ya kawo ta ga wannan baffa nashi. Ko kun gane jama'a? Da da wata hanya, da da wata fatawa da annabi zai iya dattijo nan ya samu aljanna, da zai yi ta, amma iya abin da zai iya yi kenan. Malam yace salatu aridu, salatu aridu hina idin baina hadithi shafa'atihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li amnihi wa baina butulani amali almushrikin, dan haka kenan babu karo tsakanin hadisin annabi da ya ceci wannan dattijo baffa nashi da kuma ainihin bayani akan cewa aikin mushrikai bataccen aiki ne. Dan garka ce to tunda an ce aikin su batacce ne, me yasa aikin zai amfane shi? A'a, aikin shi a wurin Allah batacce ne, zai da lada, amma a wurin manzon Allah mutuncin fa. Misali yanzu jama'a, kazo za ka yi sallah, kazo za ka yi sallah, mutum ne ba musulmi ba, sai kawo maka buta, ya kawo maka shimfiɗa, ya kawo maka kaza, sai kai ya mutunta ka ko bai mutunta ka? Ya mutunta ka. Haka muka haɗu da wani ba musulmi bane jama'a, har zuwa ko 1973 ne ya ce tankin mota, direban tanka ne, tanka ta lalace a ƙauyensu a jihar Rivers. Sai ya zo zai sallah, suka kawo mishi tabarma, suka kawo mishi, har ya tsaya ba daidai inda suka ga musulmi na kalla ba, sai suka ce mishi a ga inda suka ga musulmi na kallo nan. Shike ne, duk sanda zai tafiya sai ya zo musu da ice, ya zo musu da kaji, ya zo musu da kaza, ya zo musu da alherai dai haka. Ya ce dalilin da ya sa suka musulunta kenan, ko mutumin ne ya gina musu masallaci. Ya ce to su a wurinsu wannan mutumin ne malaminsu, don haka duk fatawa suna da ita sai su buga mishi waya. Har muna aikin hajji sun suke bugawa, sai su ce to gashi sun zo, kuma Allah ya taimaka yana da ilimi na addini, sai yana ba su fatawa. Shi ne haɗan da su muka da shi muka yi magana, sai ce to shi kenan ku ci gaba da tambayar wannan. Su suka yi mini bayani, abinda muke so in nuna mana anan shi ne, ka ga yanzu abinda suka yi mishi ɗin nan, za a ce suna da wani yanki na ladan sallah? Ba su da yanki na ladan sallah, amma shi a wurin shi fa yana da ƴancin ya siyo ƙwai da kaji ya kawo musu, ko zai yana da ƴanci, yana da ƴanci. Kuma ka ga gashi hakan ya kai su ga musulunta. To shi ne sai malam yake cewa aikin mushriki ɓatacce ne a wurin Allah, amma kai in yi maka alheri fa, kai kuma alherin ya ɓaci ne, ai kai ba Allah ba ne, kai mutum ne, sai da haka kai za ka iya mutunta wannan alherin da ya maka. فالتخفيف هنا خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم لأنك سوط أزابا أنا فهنا خصوصية تتاء النبي واتو درجة تتاء النبي شي كأين يتدى درجة ربضية شرى وندى ووطا أي مش سوط إذا قد أنا من أزابا زوى بسوط أزابا وكرامة كما هنا كرامة تتاء نظام الله أكرمه الله بها ودى الله يكرر ما شي جن وما شي بإذا جل شأنه حيث قبل شفاعته في أمه أبي طالب a inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ceci kawun shi Abu Talib kuma Allah ya karba. Wa kad mata ala shirki, a halin ya mutu akan shirka. Wallahu yahtasu bi fadlihi man yasha, Allah na keɓe falalar shi ga wanda ya so. Allah ya keɓe annabi da wannan falalar. Wa man ahaqqu bi zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ne ne yafi manzon Allah cancantar wannan matsayin? Ba wanda yafi manzon Allah cancantar wannan matsayin. Sayyidul anbiya, shine shugaban annabawa, alaihim jami'an afdalus salatu wat taslim, yace baki ɗayan su Allah ya ƙara musu mafificin tsira da aminci. Waɗannan maganganun da ya faɗo sai yace unzurul albaniya, ka karanta Nasiruddin al-Albani a silsilatul ahadith as-sahiha mujalladi na 1 hadisi na 55 daga cikin silsilar sahiha ta malam Nasiruddin al-Albani ya dauko. Abinda wannan abin yake nuna mana shine annabi yana da ceto, kuma ce